yayin ma dai kaddamar da shirin asusu na yan gudun hijira da ke makohi kakakin majalisa da kuma jihar Adamawa Kabiru Mijinyawa ya ce tuni su a majalisa suka ma samar da doka domin kyautata waɗanda tashi-tashi hankulan Boko Haram ya shafa.
Adamawa state tana cikin state wanda Boko Haram nan abu ya shafe mu, wanda muna da dokoki wanda muka tsara musamman na mutane wanda kamar in an kai ma wani hari ko akwai wanda suka ji ciwo ko wani abu za a iya kai su ko wani asibiti ko clinic ko dispensary ko wani asibiti wanda za a ba da magani nan ba za a karba kuɗi ba, za a yi treatment nasu ba sai an ga police an ga waye-waye ba, wanda dai duk abun da ya kamata a yi wa mutum ayi, in dai ka gani bill din sai ka tura wa gwamnati za a biya ka lokacin nan take za ba NDE su yi maka training ba su baka abun da za ka yi amfani da shi ba bai tashi ba.
Mr. Kenneth Maigida shine shugaban riko na hukumar ta India a jihar Adamawa ya koyi ƙarin haske game da wannan sabon shiri na horar da yan gudun hijira.
Za mu yi training yan gudun hijira 2500 a fannoni da a camp guda biyu wanda muke da su a Adamawa state, da muka zo camps din kuma shirin da muka yi ba mu samu 2500 nan ba, so yanzu mun extending training din nan ma wayanda suke zama a cikin communities, so za a yi a camps guda biyu din nan da kuma wayanda suke zama a host communities.
To yalla bai ko a nafani za a horar da yan gudun hijira haila yau dai ga jami'in hukumar ta NDE
fannonin suna nan da yawa kaman yin sabulu, yin saka saka irin na engine ba na hannu ba, da engine za a amfani da shi a yi wannan saka, za a yi kuma koyo wanda za a yi yankunne wato bits and wire works shi ma za a yi, za a koyar da su kuma ta fannin noma a fish farming wato fannin noman kifi da poultry wato kaji yanda za a yi amfani da kaji, wannan ma za a koya musu, za a koya musu kuma abinda muke kira seed multiplication wato yanda za a yi noman zamani kamar kana so ka sarrafa a mangoro na zamani haka za a koya musu.
Shi ko Mr. Midala Iliya da ke zama jami'in hukumar nema a sansanin yan gudun hijira na makoyi ya ce fa suna ma maraba da wannan shiri na hukumar ta NDE.
Mun ji daɗi da move da suka yi za su koyar da IDPs don in sun zo sun tashi a nan sun tafi gidajensu abinda aka koyar musu za su yi amfani da shi kuma zai taimake su kwarai da gaske, don sun ce za su yi training mutane kusan 2500, to wannan 2500 din nan in an yi musu training din 2500 nan sun sake training wayansu ka san an samu karuwa kenan.
Ahmad Abbas Sudi da kuma Shehu Muhammad Dankolo da masu kai jawabi a taron sun koshi a wajen gudun hijira da suke mai da hankali wajen koyon sana'o'i domin kyautata rayuwarsu a nan gaba.
Abinda muke so ya amfane ku kenan, daga nan kuma ku dawoma ku zama zaman kanku ba sai kuma an dogara ga wani bari Allah an ko ga mai gida ko a gona.
Ba hankalin ku akan abinda ake fara muku. Bayan wannan training muna so mu ga cewa akwai canji. Canji da ake so a ga cewa rayuwar ya canju. Wannan rayuwar da kuke ciki kun banta.
To ko mai yan gudun hijira ke cewa dangane da wannan sabon shirya a yanzu?
Gaskiya da jin wannan labari mai maraba da shi kuma mun ji daɗi mai farin ciki sosai kuma da wannan labarin da muka samu kuma Allah ya sa ya tabbata.
A koya mana sana'a ba mu ganin wani abu din nan, a gaskiya ba mu jin daɗi, muna so yanzu in kuka koya mana mun fahimta ya kamata a ba mu abin da za mu ringa jujjuyawa mu ma mu ji daɗin shi mu rike yaranmu har ma wani ma za mu iya mu koya masa shi ma ya ji daɗin haka.
Wasu yan gudun hijira kenan ma da rikicin Boko Haram ta raba da gidaje a jihar Adamawa, kuma fata ma dai shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.